sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. San barka bayan da aka sako album makarantar Kagara 27 da yan bindiga suka sace a makon da ya gabata a jihar Neja. Yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da neman yan mata dalibai sama da 300 da aka sace a jihar Zamfara a ranar Juma'a. A da ranar Asabar aka sako ɗaliban na Kagara, inda iyaye suka garzaya don yin arba da su. Malam Aliyu A.A. Sali ɗayansa biyar aka sace.
Kai, gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah, saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba. Na nuna godiya ga Allah, kuma na yi matukan farin ciki, sannan kuma na gode ma gwamnatin jihar Niger yadda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban.
Bayan da aka sako ɗaliban, kamfanin dadancin labarai na Reuters ya rawaito cewa ya gansu suna tafiya zagaye da jami'an tsaro a kusa da wani ƙauye. Wasu daga cikinsu suna tafiya da ƙyar, yayin da wasu ke neman a taimaka musu da ruwan sha. Wani jami'in gwamnati ya ce shekarun yaran sun kasance tsakanin 15-18. Makarantu a Najeriya dai sun zama wuraren da 'yan bindiga kan kai hare-hare don sace ɗaliban da za su nemi kuɗin fansa. Mafi aksarin masu garkuwa da mutanen kan kai farmakin ne da muggan makamai a kuma kan babura. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga majalisar dattawan ƙasar da ta amince da tallafin corona na dala trillion 1.9, wanda majalisar wakilai ta amince da shi. Tallafin za a yi amfani da shi ne wajen agaza wuraren kasuwanci. Gwamnati da miliyoyin Amurkawa da annobar COVID-19 ta tagayyara, inda yanzu ya rage je gaban majalisar dattawa don neman amincewarta. Kamar da yadda aka yi tsammani, majalisar wakilan ta kada kuri'a ne bisa tsarin kuri'a ta bukwariya, wato kuwa ya bi jam'iyyarsa, inda 'yan majalisa 219 suka amince da tallafin, yayin da 212 suka nuna akasin hakan a majalisar mai rinjayen 'yan Democrat. Wannan ce kuma nasara ta farko da Biden ya samu a zuwan majalisar tun bayan da ya karbi ragamar tafiyar da mulkin kasar a ranar 20 ga watan Janairu. Mafi aksarin 'yan Republican da yana adawa ne da kudaden da za a kashe wajen samar da allurar rigakafin cutar da sauran magunguna da za a yaki wannan annoba, wacce ta halaka sama da mutum 508,000 a Amurka, kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako uku da aka kwashe ana baro masu adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar ya ƙara zafafa a ranar Asabar, yayin da jami'an tsaro suka ƙara amfani da ƙarfin da ya wuce kima a lokacin da aka tura su zuwa birane da garuruwa domin tunkarar masu boran. Akwai alamu da ke nuna an tura ƙarin jami'an tsaro da ba sa sanye da kayan sarki sama da yadda aka gani a baya, yayin da suka riƙa harba harsashe, yaji mai sa kwalla da fetsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewa jami'an tsaron sun yi amfani da harsashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Wasu rahotanni da kafafen yaɗa labarai suka fitar sun nuna cewa an harbe wata mata har lahira a tsakiyar garin Monya, sannan an tsare dimbin masu zanga-zangar. Babu dai wasu kalamai da suka fito daga bakin 'yan sanda ko gwamnatin ƙasar ta Myanmar. Saudiya ta ce ta dakile wani harin makami mai linzami da mayakan Houthi na ƙasar Yemen suka harba ta saman babban birninta, da kuma wasu jirage mara matuka da su ma aka harba a makare da bamamamai waɗanda suka kaikaici lardin Jizan da ke kudancin ƙasar. Gidan talabijin ɗin ƙasar na Al-Akbariya ya wallafa wani hoton bidiyo da ya nuna wata fashewa a sararin samaniyar birnin Riyadh. Masu amfani da kafafen sada zumunta su ma sun yi ta wallafa bidiyon fashewar, wanda ga dukkan alamu ya nuna yadda makaman kariya suka dakile harin makami mai linzami da aka harba ta saman Riyadh. Dakarun da Saudiya ke jagoranta sun kwashi shekaru suna yakar ƴan Houthi a Yemen. Sai dai babu wasu kalamai na martani da suka fito daga mayakan na Houthi, waɗanda suka zafafa kai harahare da jirage mara matuka akan ƙasar ta Saudiya.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu.
Kasuwa a kai miki dole. Ya ta America ga mu shirin biciko mana.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, muna godewa Allah da ya sake sada mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai niki dole. Yau mun yi tattaki ne zuwa kasuwan sayar da bisashi dake a nan Accra.
Sunana Alhaji Baba Sufu.
Na'am.
Ladiman Greater Accra da Bisa.
Na'am. A nan kasuwar ko akwai wani matsayi da kake rike da shi?
Ni ne ciyamu kasuwan Sadar Abuna.
Alhamdulillah. Hannun dana ma na kuma kai ne wa.
Sunana Alhaji Sa'ad Musa. Ni ne secretary ɗin Boyosh Bengu Celeste Cooperative Association.
Na'am.
Ni ne secretary.
Na'am. Sai kai kuma baba
Abudu Kasim.
Ba da ɓata lokaci ba, ko za a bayyana mana yadda aka soma wannan kasuwan, daga ina ne aka somo shi?
Kasuwan da muka soma da shi dai tarihi ya yawa.
Na'am.
A takaice dan yi shi buntu.
Na'am.
Da ni zo na iske. An yi iske lokacin ragunan mu. Muna ko ana zuwa da albarka lokacin ragunan bukon da duka ba su nan. Muna samun su ne daga kasan Kutumi, Lome,
Togo.
Muna samun suke zuwa da shi, an muka saba muka sa kadan kuma shi muna samun kuma daga Abuzume. Lokacin mu ma muna yara. Muna aka amuru muka samu muka tallabo muka zo daga BOD can kusa da sake lokacin da ba sake ba muna cewa da BOD na sada surin nan ai muka zo muka yi a sai zai zamna sai muka samu baki suna fitowa Nigeria, Mali, Burkina duk ana kawo su kasan waje duka da kasan Afirka
ana kawo
su na kawo su sake suna sowa lokacin kason ko bai budi ba ya kelayya lokacin baburi a shama ba turaku ba buri su ba wurin mun nan ne aka buri turaku suna suwa ana ci kasana su ta kurade ana son sawai ana su koyina da cin krita krana muna aka muna ka ne aka zo ko wani abin mu guda auyayen mu dai Alhaji da Amu shine ya samu gini yayi daga a shama shi da ko to su suka buri kaso a shama
to daga dan kenan aka fita ga
jaga kai kafa ka shama
nin na'am
to Alhaji damu ne nake fari shuri
kasuwar ka ce an soma shi daga can albarka to ya aka komo nan guwar
wannan ne muna nan can complex
na'am
lokacin ba sunan shi ne complex
eh
muna da wurin foyo
na'am
sunan shi ne kina muna wurin ne ke lokacin a can ko wani soja wani san fiya santi
na'am san
fiya santi shi ne kada mu yi kure mu kace muka zo nan lokacin ba
shi nan unguwar ya ake kira na ake kira
a tukule ta shi
a tukule ta shi
amma lokacin ba sunan shi ne ba
na'am
kure sunan foyo muka zo ka wurin
na'am
kuna sadda ragunan wurin shi an canfa guda gudan na ya koro new transition kuka turo mu kuma
na'am wato ana tata da kuma
ta kada mu ba mu
to amma abin da ya kama tun daga nan har zuwa nan new transition har yanzu akwai mutane kuna sai da
mutane mu gefe ne
na'am
duk kaga nan gaba nan ga gefe ne ruwe ne
bari in komo wurin secretary an ka dubi inda kuke nan zaka ga kamar ga kukarkashin wuta sannan kuma kuna kusa da hanyar jirgi yaya waɗannan ke shafan aiki
ina shafan aiki saboda kamar inda chama ya fadin nan saboda yanda muka komo nan gannan shi muka kaman nan akwai fili babu kowa shi muka raba muna kasa wurin ruwa na dan shi muka zo karkashi high tension kuma da hanyar jirgin ruwan bai damu amma dukkan government ya kawo mu nan har zuwa yau muna ciki government ta san zuwan mu government zuwan mu nan
ko gurin baba baba me kace sunan ka Mahmudu Kasim Mahmudu Kasim an kana dubi yanayin kasuwan ku daga garaguna ga awaki ga shanu duk akwai kuma nan cikin birnin Accra mu nan dai Accra ban ce ana kiwo wadannan bisashe ba ina ne kuke samu bisashe
bisashe wurin zona fito su bako tamale kawo
na'am zaka sifata mini irin hali da kukan shiga a lokacin da kuke kwaso wadannan bisashe daga wurare masu nisa da kake gwada wannan min da ya kama boko Burkina Faso da Mali da sauransu
ina zaman kuma suna kawo mu da mu ba mu zuwa can ba
ku kai zuwa wallahi
ku kawo mu da su aka kawo su ka wurin mu mu no ke sasarwa kullu to su kullu
na
mu ko wurin ku mu na sarwa na bin ku
to tun da ba ku ne ke zuwa ku sayo ku kawo ba yaya maganan lamarin tsadan dabbobi ba kuke zuwa ku sayo ba su da su yi wannan hidima su sa mota su kawo in sun kawo yaya lamarin kasuwar shi
oh no lamarin kasuwar da ya akwai sauki cikin dole ne za su sayar muna mun waye zan ka sai za mu sayar ko dan kalilin za mu samu mu samu
ba amma mu kamar ni haka ne ina ganin bisashen kuna da tsada misalin kamar wannan da ke kwance in kai mini kiyasi ya kama kamar nawa
baciki
wannan farin nan
farin nan dan ka same shi ya sauki 11 ko 12
wannan
to ka kare mu
na'am to akwai dubu miliyan 12 aka sarbe da wannan ni sai ina ganin shi yayi tsada domin a lokaci da yanda muka san ana sai da bisashe wato za a iya soyo wago kamar haka 500 600 sai gashi yanzu kana batun millions a lokacin da kake maganar nan ya kenan ya iya sai shanu uku ko hudu
shanu hudu shanu na wani lokaci abin da ke ba 1 million ya da sai shanu 1 million ko 10 cd a sai shanu ka samu shanu 3 abin ga pom kun te gana a lokaci
na kenan wato yanzu dai lamarin rayuwa yayi tsada
kan da sa rayuwa ya sauke haka nan canjin ne bai sai a wuri guda kuma fadi dibitas kuma su masu kawo mu nan sai fa su kisi an sun zo muna ciniki suna lissafi sai fa da kuri lori da komi da kuri hanya duka abin da sai abin ya je sama ke
lalla an ka dubi wannan sa da ke tsaye kuɗin sai ya yi nawa
sai ya kai 80 million
8,000 farin da ke kwanci kusa da shi
ma ya kama
50,000 sannan mai bi masan kuma da ke
da ya kama 45
na'am daga ina ne ka ce ake fitowa da
su Niger da Mali da Burkina
na'am na'am
munyan shanu shi Niger da Mali
baba yaya kasuwanci ke tafiya
cikin laya ko cikin Christmas wani lokacin kasuwa ke da
lokacin ana kama
sai ana zama amma yi ko hankali muna zama ne kuri yi sai guda ana na wuri yi sai guda amma cikin laya dai ana zuwa in gana su yi yi su yi yi su yi su yi su ana zuwa ana na lokacin sami kasa kuwa
ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'a
tun da tashi mutum wani sana'a ba
sai aka haife shi za ka nuna cewa ka ci amfanin wannan aiki
ko na ci amfani
kamar wanda
ya yi da sa cikin aure
na
ku yara na ta miji kuki
na'am
chama in aka tambaye ka menene irin hadari da kuke fuskanta game da harkan ku me zaka yi
bilin nan fadi dai aikin mun kasada ne sosai mun aiki mun muna yanzu ma nan shi wata bima kuma wata da saboda ku guda kuma kullun kaci na wani bima abin da nake ba dabbobi na man gida ban bayaro kuma in ka zo kai sikira gunan su kara ni ke kana gani
kuma ba ka sha'awa ma balle
ne sai bai bai sai bai sha'i sai balle ka samu
da haka muka iso karshen shirin na yau sai wani sabon jiko Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kasuwa akai miki doni kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki doni ya ta America ga mun shirin biciko mana dahir kasuwa akai miki doni
farashi kan hau kan sauka kasuwa akai miki doni
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai mamacin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar Masu iya magana dai suka ce yara manyan gobe. Wannan yasa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai zamu yi magana ne akan matakan da ya kamata a dauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan
To likita a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu to kuma a yau dai zamu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyarta da kuma na jaririnta kamar wasu matakai ya kamata a dauka da zarar mace ta samu juna biyu
to matakin farko da ya kamata a dauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi bane wannan kuma yana yiwuwa ne ta hanyar yin gwaji idan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne to da buƙatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake buƙatar shi ne saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya, saboda haka da bukatar a tabbatar da cewa wannan ciki da aka samu yana cikin mahaifa kuma inda ake bukatar shi. Wannan zai ba da natsuwa da kwanciyar hankali cewa wannan juna biyu a inda yake ne, inda ya kamata, sannan kuma sai a dauki sauran matakai. Matakan da za a dauka bayan wannan sai ya kasance matakai ne na awo, abinda ake cewa awo al'adam. A lokacin akwai bincike-bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa. Misali, za a gwada a ga yawan jininta, idan jininta yana yadda ake bukata ko kuma yayi kasa, ana bukatar a bata sinadaran da zai habaka jininta. Za a gwada kuma pressure jininta, karfin jinin a duba, saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da bukatar a rinka duba wannan pressure, saboda kada a samu hawan jini. Akwai matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini. Sannan za a gwada siga. Akwai matar da ba ta da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga. Saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai-akai, a tabbatar da lafiyarta, a tabbatar da lafiyar jariri, yadda idan da akwai matsala da an gane a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a cikin lokaci.
Musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu, ko da a ce ba ta da su, da misali hawan jini da su ciwon siga, shin idan ta same su yakan shafi jaririn da ke cikin cikinta ne?
Yana shafar jaririn da ke cikin cikin, sannan kuma akwai lokacin da saboda hatsarin da zai iya kawowa ga rayuwarta, to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa. Dalilin da yasa kenan dole a rinka dubawa akan lokaci, kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency.
To likita, a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu, a duba a ga shin juna biyu ne, to shin akwai wani abu mai kama da juna biyu?
Akwai cututtuka da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewa za su iya nuna alama da a cikin cewa juna biyu ne amma ba juna biyu bane, kuma alamun su zai iya zama na alamu kamar na juna biyu. To shine dalilin da yasa ake so a tabbatar da. A cikin irin waɗannan misali, akwai cutar fibroid, tana iya bada alamu a dauka ciki juna biyu ne. Akwai abin da ake cewa molar pregnancy, shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu bane.
Menene muhimmancin daukar waɗannan matakan?
Muhimmancin daukar matakan sune wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta kai ga tayi illa, kuma a dauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani.
To likita, kayi magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki, a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana, kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan, ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa?
To ya danganta. Shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci, kuma ba wai ga kowace mace ba. Wata matar yana iya zuwa a wata ukun farko, wata sai a wata ukun tsakiya, wata kuma sai a wata ukun ƙarshe. Saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace. Saboda wannan shi yasa dole kenan a bincika, tunda ba a tabbatar ba wace ce za ta samu, wace ce ba za ta samu ba, kuma a wani lokaci ne za ta samu, ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba. Saboda rashin wannan tabbas din shine dalilin da yasa ake bincikawa dan nan daga lokaci zuwa lokaci.
Makon da ya gabata kayan magana shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyin ta ya kai ta samu ciki, da kuma watakila ko jiki na kiba da sauransu, shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya?
To duka za su iya shafar ita mahaifiya. Misali, matar da take da cutar kiba wadda ake cewa obesity, idan ta samu juna biyu yana kara musu nauyi, wannan kuma yana kara hatsarin samun ciwon siga a cikin juna biyun, yana kuma kara hatsarin samun hawan jini. Saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa, kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi.
Ta yaya ake duba lafiyar yaro ma tun yana cikin ciki?
To akwai hanyoyi da dama, to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha, ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne, yaya kanshi yake, yaya gadon baya bayan shi yake za a iya duba zuciyar shi, za a iya duba cikin shi, za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma yayi kadan. Saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan shin yana ƙara girma ko baya ƙara girma, har kwance shi kwance da yake yadda ake bukata ta ne ko da matsala. Saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kanshi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma.
To likita musamman ma da yake muna magana ne akan matakan da ya kamata a dauka bayan samun juna biyu. To likita, bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyar yaro, idan aka gane akwai wata matsala, ta wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar?
To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganinta a take a wurin, amma za a shirye da za a dau mataki yadda an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu, kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu, aka yi musu aiki, kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su. Ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan. To amma dai abu ne da yake faruwa a duniya, ko da baya faruwa a tamu duniyar. Sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn. Misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da yayi kwanciya a maimakon kanshi kasa ya kwanta a kefe, wanda ba dama ya haifo shi ta yadda aka saba haifuwa ta al'ada. To kaga kamar irin wannan ba ma za a shirya yadda za a haife shi, ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba, saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifo su ta haka ba, kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da tata rayuwa za ta zama cikin hatsari. Saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuka kan daukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri.
To shin likita, musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala, shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala?
Akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muke magana, misali matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu kwayoyi irin waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai, kuma abu ne da aka tabbatar da yana iya kawo matsalar nan, saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa. Sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata babba ne, kamar yadda muka yi magana su kofi, abin da ya shafi irin su goro, su shayi da sauransu, shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu.
Ta masha Allah, masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.